Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanku da asuba, da fatan kun waye gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Alheri Grace Abdu da sauran abokanan aiki muke farin cikin kasancewa da ku yau Alhamis 14 ga watan Oktoba na shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Alheri da kanin labarai.
To Hafiz, waɗansu mahara da ake kyautata zaton ƴan jihadi ne sun kashe ƙauyawa 10 a wani hari da suka kai masallacin da ke yankin Tilibiri farkon wannan makon. Wani mutum dauke da kwari da baka ya kashe mutane 5 da ya kuma raunata waɗansu 2 jiya Laraba a kudu maso gabashin Lowe, bisa ga cewar ƴan sanda da suka bayyana cewa an kama mutumin da ake kyautata shi da ya kai waɗannan hare-hare. Shugaban Amurka Joe Biden ya gana a fadar White House jiya Laraba da kamfanonin dakon kaya ta jiragen ruwa da manyan kamfanonin sai da kayayyaki da kuma kungiyoyi domin sanar da matakan da za a dauka da nufin shawo kan dukawuya da ake fuskanta da bunkasa harkokin saye da sayarwa.
Kanin labaran kenan. Hukumomin jamhuriyar Nijar sun sake kafa dokar hana amfani da babura a wasu gundumomin jihar Tilibiri wata ɗaya da rabi kenan bayan ɗage dokar.
Mutane da dama da shi suke kasuwanci suke neman iyalansu abinci, kuma shi ne zama mutane a nan in an samu mara lahiya ko wani lokaci sama motar ne ake ɗauko mara lahiya. A lokacin da aka tsaidawo akai kusan wata 20 ba a hawa. Abun gaskiya mutane sun ji da jikin su kwarai-kwarai saboda ya taba tattalin arziki.
Wasu 'yan Najeriya sun fara bayyana ra'ayoyinsu dangane da gyaran dokar zaɓe da majalisar dattawan ƙasar ta amince na wajabtawa jam'iyyun siyasa amfani da tsarin ƙato bayan ƙato yayin zaben fidda gwani tun daga matakin mazaɓa zuwa na shugaban ƙasa.
Wannan 'yan kalilan da ake fitarwa wanda ake cewa delegate, wanda mutane da yawa ba su ma san ko su wane ne, su kaje ake shiga ɗaki a ba su abin da za a ba su, su zo su tilasta mu mutane bara gurbin 'yan takara wanda daga ƙarshe kowane jam'iyya kale ka sai dai ka ce kawai da baki wulin gara baki baki.
Kamar kowace ranar Alhamis, yau ma muna tafa da shirin domin iyali wanda Alheri Grace Abdi ke gabatarwa. Amma kafin nan sai ku gyara zama ku sha labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba, ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. Waɗansu mahara da ake kyautata zaton ƴan jihadi ne sun kashe ƙauyawa 10 a wani hari da suka kai a wani masallaci da ke yankin Tilibiri farkon wannan makon. An kai harin ne ranar Litina a ƙauyen Ambanko da ke kan magamar ƙasashen Nijar, Mali da kuma Burkina Faso. Wani mazaunin Tondiwin ya tabbatar wa kamfanin dillancin labarai na Associated Press harin da kuma adadin waɗanda suka rasu. Tun farkon wannan shekara aka fara fuskantar ƙaruwar hare-hare waɗanda ake kyautata zaton ƴan yaƙin jihadi ne da ke kaiwa a kewayen yankin Banibongo da kuma garuruwa da ke yankin Tilibiri. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗi farkon wannan shekara da cewa yankin Tilibiri na cikin haɗarin fuskantar ƙarancin abinci, inda kimanin mutane 600,000 suke fuskantar barazanar ƙarancin abinci. Wani mutum ɗauke da kwari da baka ya kashe mutane 5 ya kuma raunata waɗansu 5 jiya Laraba a kudu maso gabashin Lowe, bisa ga cewar ƴan sanda da suka kuma bayyana cewa an kama mutumin da ake kyautata zaton shi ne ya kai hare-haren. Kawo yanzu ba a san sababbin harin da ya kai a wurare da dama a tsakiyar garin Kongbar ba, sai dai ƴan sanda sun ce mai yiwuwa ne harin ta'addanci ne. A jawabinsa ga wani taron manema labarai, jami'in ƴan sanda na yankin Owin As ya tabbatar da mutuwar mutane 5, ya kuma bayyana cewa mutane 2 da suka ji raunuka suna cikin mawuyacin hali a asibiti, sai dai bisa ga alamu za su murmure. Ɗaya daga cikin waɗanda suka ji raunukan wani jami'in ɗan sanda ne da baya bakin aiki, wanda yake cikin wani shago daga cikin wuraren da aka kai hare-haren. ‘Yan sanda sun ce an ta sakayar mutumin da ake kyautata zaton shi ne ya kai hare-haren zuwa ofishin ‘yan sanda da ke garin Dramin, sai dai ba su yi wani ƙarin haske akan mutumin ba, ko kuma hukumomi sun san da zamansa. Shugaban Amurka Joe Biden ya gana a fadar White House jiya Laraba da kamfanonin dakon kaya ta jiragen ruwa da manyan kamfanonin sai da kayayyaki da kuma kungiyoyi domin sanar da matakan kawar da rikawuya da 'yan kasuwa ke fuskanta. Wani matakin da fadar White House take gani zai bunkasa zuwa kasuwa da Amurkawa ke kauli. Yau muna da sanarwa mai muhimmanci da za ta taimaka wajen kawo muku kayan da kuke saya a shago da sauri. A cewar Biden, yayin da yake sanar da matakan da za a dauka da nufin cimma burin saye-saye da Amurkawa ke da shi da kuma bunkasa karfin tattalin arziki da zai bada damar saye-sayen. Matakin ya hada da sauya tsarin manyan tashoshin jiragen ruwan Amurka yadda za su fara aiki ba dare ba rana kwanaki 7 a mako da kuma ƙara tsawon sa'o'in aikin manyan shaguna kamar Walmart, FedEx, UPS, Samsung, Target da kuma Home Depot. Su kuma yi amfani da tashoshin jiragen ruwa da hanyoyin sufuri a lokacin da ba a samun hada-hadar ababen hawa. Fadar White House ta ce tsakanin waɗannan kamfanonin shida za a ƙara sama da manyan akwatunan dakon kaya na kwantena 3,500 cike da kayayyakin da Amurkawa ke so da suka hada da kayan wasan yara da kayan ɗaki da kekuna da kuma kayan aikin kitchen da za a sa a shagunan kamfanonin Amurka kafin ƙarshen wannan shekarar. Kamfanonin Amurka da dama sun fuskanci kalubalen samun kayayyakin da suke sawa a shaguna sakamakon kalubale da aka fuskanta tun farkon barkewar corona da ya haifar da karancin ma'aikata da kuma karin bukatar kayayyaki.
To madalla, an jima kaɗan alheri. Za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya kashi na biyu, amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu. Hukumomin jamhuriyar Nijar sun sake kafa dokar hana amfani da babura a wasu gundumomin jihar Tilaberi wata ɗaya da rabi kenan bayan da aka ɗage dokar a matsayin wani matakin gwaji dangane da nufin tantance tasirin amfani da babura wajen kai hare-hare a wannan yanki mai fama da aika-aikar 'yan ta'adda da barayin shanu. Wakilin murya Amurka a Yamai Sulaimani Barma ya aiko mana ƙarin bayani.
Taron kwamitin tsaro na ƙasa Conseil National de Securite wanda ya gudana a baya-bayan nan a ƙarƙashin jagorancin shugaban ƙasa Mohamed Bazoum ne ya yanke shawarar sake kafa dokar hana amfani da babura a wuraren da alamu ke nunin har yanzu ana cikin zaman ɗarɗar. Sabon matakin wanda ke fara aiki daga jiya Laraba 13 ga watan Oktoba na shafar gundumomin da suka hada da Sai, Torodi, Gotei, da Tera, da Bankilare, da Ayoru, da Tilaberi, da ƙananan hukumomin Desa da Anzuru, da nufin sake jan damara a ƙoƙarin kare lagon 'yan ta'addan da suka addabi jama'a. To koya al'ummar jihar Tilaberi ke cewa game da wannan al'amari? Malam Ibrahim Mahmudu jami'in kare haƙƙin bil'adama ne a wannan yanki.
Ni ga ra'ayi na kai ni banga wani matsala ba tunda mutane da suka san abunda masu babura sun kai musu cikin kasashe wannan dan shi sun kace su ba su babura masu gudu cikin kasashe wannan. Mutane su da kansu sun kai tambaya da an kai ta kai musu harare da babura wannan dan shi ne su da kansu sun kai tambaya sun kace a maido waɗannan mataki hana harkar babura cikin waɗannan.
Sai dai ra'ayoyin jama'a sun sha bamban a game da wannan mataki a bisa la'akari da irin koma bayan da ka iya shafar harkokin yau da kullun, in ji wani mazaunin jihar Tilaberi wanda bai so in bayyana sunansa ba.
Akwai mutane da dama da shi suke kasuwanci suke neman ma iyalansu abinci, kuma shi ne zama mutane a ambulance in an samu mara lahiya kowane lokaci zama motar ne ake ɗaukar mara lahiya. A lokacin da aka tsaidawo aka yi kusan wata 20 ba a hawa. Abun gaskiya mutane sun ji da jikin su kwarai-kwarai saboda ya taba tattalin arziki. Yanzu kusan wurin kwana 42 kenan da aka sake. Tunda aka sake ka ganin shi mutane suka samu walwala kuma tattalin arzikin ba ya fara farfadowa. Sai gashi ba shiri ba tsammani kwatsam ake kuma an tsaida. Muna zikira shugaban ƙasa Alhaji Muhammad Bazoum gaskiya ya biyuwan ga abu da idon rahama. Shi mutum ne mai tasayin talaka. Kuma mutum ne da yake sauraron talaka gaskiya wanga abu ajiba shi ba shi haifawa mutane da mai ido.
a ranar 1 ga watan Satumban da ya gabata ne gwamnatin jamhuriyar Nijar ta dage dokar hana zirga-zirga da babura a fadin jihar Talabiri a matsayin matakin gwajin wata guda zuwa watanni biyu sakamakon korafe-korafen jama'a. Sai dai lura da yadda ake ci gaba da fuskantar hare-haren ta'addanci yasa hukumomi canza ra'ayi, inda tuni aka umarci shugabannin rundunonin tsaro da jami'an hukuma a garuruwan da abin ya shafa su fara zartar da wannan doka daga ranar 13 ga watan Oktoba. Dama dai tun a yayin ziyarar da shugaban kasar Nijar Muhammad Bazoum ya kai a jihar Talabiri a ranar 8 ga watan Satumban da ya gabata, al'ummar karkarar Anzuru ta buƙaci a sake maido da dokar hana zirga-zirgar babura, domin a cewar su sake ragama ga masu babura a halin yanzu tamkar ƙara baiwa 'yan bindiga dama ne su baje ƙaransu. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule Mummuni Barma, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga alheri ta dawo da labaran duniya kashi na biyu.
Amurka ta faɗa jiya Laraba cewa za ta samar da ƙarin tallafin dala miliyan 26 domin shawo kan matsalar jin ƙai da ake fuskanta a arewacin ƙasar Habasha. Tallafin zai ba ƙungiyoyin agaji damar taimakawa kimanin mutane miliyan 6-7 da ke da buƙata a arewacin ƙasar, da ya haɗa da kimanin mutane 900,000 da ke fuskantar barazanar yunwa, da kuma sama da 'yan gudun hijira 48,000 da suka gudu daga ƙasar Habasha zuwa ƙasar Sudan, bisa ga cewar sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka Anthony Blinken. Blinken ya ce lamarin zai ƙara muni idan ba a ɗauki matakin siyasa ba. Gwamnatin ƙasar Habasha ta sanar da tsagaita wuta na ƙashin kanta ta kuma janye dakarunta daga lardin arewacin ƙasar a watan Yuni, sai dai rikicin ya bazu zuwa lardunan da ke makwabta Amhara da kuma Afar. Daga ƙarshe, Amurka ta sanar jiya Laraba cewa za ta bude kan iyakokinta da Canada da kuma Mexico ga waɗanda suka kammala allurar rigakafi a farkon wata mai zuwa. An rufe kan iyakokin ne da suka haɗa da hanyoyin sufurin ƙasa da hanyoyin layin dogo da kuma na ruwa tun watan Maris shekara ta 2020 sabili da annobar corona, banda harkokin sufuri da suke da matukan muhimmanci kamar cinikayya. An dake dokar hana zirga-zirgar da bata zama lallai ba kan iyakokin makonni bayan da gwamnatin shugaba Joe Biden ta sanar da cewa za ta ba da izini ga waɗanda suka kammala rigakafi da ba Amurkawa ba su fara shiga ƙasar farkon watan gobe. Sai dai kawo yanzu ba a sa ranar da za a fara aiwatar da tsarin ba. Duk da haka, jami'ai sun ce za a fara aiwatarwa a watan Nuwamban nan. Jami'an gwamnati sun shaida wa manema labarai cewa za a ci gaba da aiwatar da tsarin da ake kira tsari na 42 kan bakin haure da ke kokarin shiga Amurka ta barauniyar hanya. Tsarin da tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya fara gabatarwa don dakile kwararar bakin haure da ke ketara kan iyaka domin neman mafaka.
A gaida alheri Grace Abdu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Biyo bayan wasu sauye-sauye da majalisar dattawa a Najeriya ta amince da su a dokar zaben kasar, wanda ya wajabta wa jami'in siyasa amfani da tsarin ƙato bayan ƙato yayin zaben fidda gwani tun daga matakin mazaɓa zuwa na shugaban ƙasa. Wasu 'yan Najeriya sun bayyana ra'ayoyinsu dangane da wannan mataki. Daga Abuja ga rahoton da wakiliyar Shamsiya Hamza Ibrahim ta haɗa mana.
Bayan kikikigan da aka daɗe ana yi a majalisar kan batun amfani da na'ura ta intanet wajen tura sakamakon zaɓe ko kuma takarda a rubuce kamar yadda aka saba yi a baya, a yanzu haka dai majalisar dattawan Najeriya ta amince da gyaran dokar zaɓe wacce ta bada damar aikawa da sakamakon zaɓe ta hanyar yanar gizo, tare da wajabtawa jam'iyyun siyasa a ƙasar su koma zaɓukan fidda gunaye ta hanyar zaɓe na ƙato bayan ƙato. Ga dai ra'ayin wasu 'yan ƙasar.
Sunana Malam Yusuf Amuce, shugaban matasa ne arewa.
An dade ana siyasa ana zaben tumun dare ta hanyar delegates. Da wannan dokar da ainihin majalisar tarayya ta zartar, to wannan abun farin ciki ne kuma abu ne da muke kiran al'umma gabaki daya musamman arewa da su fito sponsor da kwalkwatar su wajen zaben fadagwalni a jam'iyyu su shiga jam'iyyu waɗanda suke bukata, domin idan ba su shiga ba babu yanda za a yi su zabi mutanen kirki mutane na gari da za su wakilce su har a ce a zabe su ainihin zaben secondary.
Tunana Rabiu Abdullahi Magarfi daga jihar Kaduna, Najeriya. Gaskiya abu ne wanda duk wanda ya fahimci yadda siyasan kasar nan take tafiya ya kamata ya yi maraba da shi. Amma waɗannan ƴan kalilan da ake fitarwa wanda ake cewa delegate, wanda mutane da yawa su ma san ko su wane ne, su kadai ake shiga daki a ba su abin da za a ba su, su zo su tilasta mu mutane bara gurbin ƴan takara, wanda daga ƙarshe kowane jam'iyya kale ka sai dai ka ce kawai da baki wulin gara baki-baki. To wannan abu in jama'an kasar suka yi fani da dama da aka ba su zai canza wannan abu da yake faruwa, most especially gwamnoni waɗanda su ne yawanci suke amfani da wannan dama saboda su sa wanda suke so su kuma karya wanda suke so a siyasa. Shi yasa da yawa mutane ma ba su da ra'ayin fitowa siyasa, ba ka da ubangida ba za ka yi wani tasiri ba.
Sunana Alhaji Sani, amma mutanen Jos sun sani da Alhaji Y wannan san ra'ayi da talaka ba zai amfana da wani abu ba. Kin ga tun daga grassroots ake siyasa, tun daga vote, idan a vote babu delegate a vote ko da an je sama gaskiya ba da samu abin da ake so. Kin ga mutanen da suke kasa an riga an manta da su kenan. Amma zaka fara tun daga vote a zabi delegate, delegate ko zabon da ya kamata wanda su zan mutanen to shine kamata a ci an ci gaba da shi gaskiya, saboda tsari ne wanda aka dauko shi tun da wannan tsarin haka ake yin sa.
Sunana Tamplan Abubakar Sadiq Ahmad, siyasa daga Abuja ta Kudu. Yadda zai iya inganta siyasar Najeriya shine sanin Najeriya wannan farfadowa zai da su gane cewa duk fadda baka je kai abin da ya dace na waye zai shugabance ka ba, to dole ka dauki sakamakon kadan daga cikin mutanen Najeriya a gurin bada waye zama shugabanka. To dole mutanen Najeriya kowa ya dauki wannan dama ya ba kansa wannan zabin, sa'annan zabin ya haifar da da mai ido. Amma duk lokacin da aka ce baka je kai jam'iyya ba kai denying to damar ka zaba ko kuwa za, to wayannan dama in har aka batar da su ba za a taba samun abin da ake son a samu ba. Shi yasa ake kira sa demokradiya.
Tun da farko dai majalisar ta amince da dokar zabe da ya baiwa jam'iyyun siyasa a kasar damar amfani da wakilan jam'iyya waɗanda aka fi sani da delegate wajen bayyana sakamakon zabe na fidda gwani tun daga matakin gunduma zuwa shugaban kasa. Dokar da aka kwashe shekaru ana amfani da shi, yanzu dai abin jira a gani shine kamun ludayin wannan sabuwar doka da hukumar zabe ta INEC za ta soma amfani da shi don tura sakamakon zabe. Shamsiya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Shamsiya, kada a manta wannan shirin na zuwar muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Niger. Kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na yanar gizo a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com. yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Lady Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. A ci gaba da nazarin matakan inganta zamantakewa al'umma da koyon darasi daga rayuwar matashiyar da aka yi wa auren dole da ya zama ajalin mijinta. Yau shirin domin iyali zai nazarci yadda doka za ta iya yin aiki ba tare da keta hakkin wani ba. Ga jagoran tattaunawar Mahmud Ibrahim Kori.
Barsa, akwai abin da ake cewa impunity, wato a ta rayuwa ba hukunci. Idan ba hukunci kin ga ba mai daukar darasi kenan. Wasu na fassara wannan yanayi na rahama kamar abu ne wanda zai bunkasa yanayi na impunity a tsakanin al'umma. Can kuma ga batun tsangwama din nan, me zaki ce?
To kafin dai in tsallako nan zan yi dan ta'aliki akan abin da malam yake faɗa. Kafin fa ya afi wannan committee ne mai zaman kansa wanda sai an bi matakai hawa har kafin ma a zo ai filtering a tace a cikin waɗanda aka yi listin su. To sai an sake tankaɗe da rairaya an tace an kai wani gaci, sannan kuma sai an fa zauna dinnan a committee level dinnan da wannan relative an daidaita maganganu an yi yadda za a yi afuwar, amma dai wannan matakin ana bin sa a daidaita da su. To maganar babu hukunci, ni dai anan ba zan iya cewa babu hukunci ba, domin kuwa Rahama ta bar gidansa tsawon shekara 7 ba tare da kowa nata, kuma ta zauna a prison an mata shari'a full trial akai, kuma har ta sami hukunci ya haukanta. To an yi hukunci, babu zancen babu hukunci.
Muna magana barista akan maganar makomata da kuma yadda za ta yi cuɗanya ko mu'amala da mutane tunda ta fito.
To gaskiya maganar nan da malam ya faɗa ta ƙarfin zuciya, ya kamata a ƙarfafa mata gwiwa. Kuma shi laifi a ka'ida ta criminal case an fi so a samu deterrence, a hana faruwar abin. Ita yanzu ta zama izina ga sauran mutane, za ta iya musu nasiha da wa'azi da nuni da illar aikata abu irin wannan da kuma abin da zai biyo baya, domin babu shakka akwai cinkoso, kuma illar cinkoson nan tana fadawa babba da yaro. Prison ya zama recruitment center. Yanzu nan zaka ga wanda ya fika laifi a ce maka kai karamin kwaro ne ma, in ce wata wutar ma a rufe ka da duka saboda kai baka iya shege ba. Saboda haka za raba ta da wannan irin environment din, yafi zama alfanu, yafi fa'ida, yafi alheri. Kuma ita yanzu ta je ta tabbatar ta ga yadda akai dariya ta gagarkare, to dolenta za ta zama sample ga wasu, kuma za ta yi wasu kamar yadda akai magana, koda ba da foundation ba, yanda matasa rayuwarsu ta tabarbare motsi kadan an kama su an kai su sel, daga nan sun tafi prison, za ta iya zama izina da nuni gare su. Kuma zancen stigma fa ya riga ya kare, watan kwaram ɗaya ne in an yi shi ya wuce shikenan, ta riga ta kare tunda ita dai hukuma ta wanke ta, yanzu ba wanda ya isa ya ce mata mai kisan kai. Tana da damar da za ta tafi ta nemi wani damages a gaban alkali, ba wanda ya isa ya tsangwame ta saboda abin da ta yi hukuma ta yafe mata. Kuma ba haka kawai aka yafe mata ba, sai da aka bi matakan an tabbatar akwai remorse, akwai dana saninta ta fito ta bayyana. To kaga akwai wannan maganganun.
Wasu suna ganin wannan lokaci barsa ne yake faruwa ne ake kara samun yawaitar irin waɗannan hari ko faramaki da mata suke kaiwa mazaje, misali a gidajen aure.
Tura ce ta kai bango.
Kamar ya.
Ka san ku duk abin da ka tura bango, aka ce in akai waiwayan biri ba shi da fa'ida, ba za a ga daidai ba. An bar su da halin su, an bar su da ƴaƴan su. Bayan wannan din an bar su a cin zarafi. Kwanan nan a cikin satin nan da ya gabata ake magana uban da ake zargin ya bata ƴaƴan sa, kuma a ciki har da 'yar shekara 5 ba ta iya rike fitsari, ba ta iya kashi. Wani irin hari ne ba za ka kai wannan mijin ba idan ka hau dokin zuciya? An baka da wahalar yara, an ki zama da kai lafiya, kuma an ki rabuwa da kai. Za ka ga mata suna gidajen iyayensu, su ba a aure su ba, su ba a sallame su ba, kuma sannan a ce ba a sake su ba. Shi sakin ma a wannan zamanin alfarma ce, saboda in an ce tafi kya gani, ai wani ya gani din ya dau ya ce naji na gani, amma sai a rataye mutum shi ba a aure shi ba, shi ba ba zaura ba, shi ba a zauna da shi lafiya ba, a jeje ka da halinki din ma ki ci gaba da zama dan iyalinki, na yi duk abin da zan yi a zamanin nan, to shi kuma ba zaman lafiya. Saboda haka mata ne suka tsinci kansu a wani yanayi da kangi ka zo gida kai magana a ce kai hakuri, ba za a bi diddigin matsalan nan a zo a gabar da za a yi maganin ta ba. Maganan nan ta hakuri ba solution, to shi yasa suka shiga daukar wa kansu solution, matakin daukar hukunci a hannunsu suke ganin shine abin da zai fi zama maslaha. To kuma sai muka tsinci kan mu a inda muke, kullum muna rigima da ƴaƴanmu, tarbiyyar su ta lalace, ta fandare mana ba a matan ba, ba a mazan ba, mu matan kuma kullum mu ne a the recipient end, saboda duk sanda yaran mu suka shiga matsala mu ne a cikin rigima tashin hankali, mu ne kuma a kokawar ya za a yi mu ga mun dawo mun saita tunanin su san dawo irin mu.
Agar makallahu barista ta ce abin da yasa ake samun yawaitar wannan farmaki da suke kaiwa maza, sai daga ciki shine ana an kure musu maleji a irin wannan yanayi, su mata me kamata su yi?
To kafin kai ga wancan, kamar yadda barista take faɗa cewa akwai wato kamar wakilai na gwamnatin tarayya, da suka zo suka hada da gwamna aka tattauna dai kafin akai ga mata yafiya ita wannan mata ko kuma ita wannan yarinya. Alal hakika hakan yayi daidai kuma zuwan da aka yi gwamnatin tarayya ta nado wakilai har aka zo aka yi abin da aka yi abu ne mai kyau, shari'a ta yarda da shi. Sai dai kawai abin da nake kallo ko nake hangewa mutane ko gwamnati ita kanta matsalar da kila su waɗanda suke bin jini abin da ka iya zuwa na cewa su kuma suna ganin an danne masa haƙi. Shi yasa shari'a ta ce kowaye yayi to ba wanda zai yafi sai asibi. Wannan shine nake so a fahimta akan wannan bangaren.
Na haka dai watakila kamata yi gwamnati watakila wanda ta tsara wannan abu kuma ayi la'akari da wannan
kamata yi a tattaro kuma dangin sa sai a zauna da su da gwamnan da dangin sa dangin shi wanda aka yi kisa wanda aka kashe
an samu kammalar
masu zuwa da wannan kenan. Wannan shine abun duba.
To mallan laifukan nan da barista ta zayyano ake wa maza wai duk da ita mata ce dokin zuciya suke hawa
haka
me maganin wannan yana
to yana ɗaya daga cikin magani kazi waccan matsalar da muka ambata ta farko matan mafi yawanci su yanzu misali bibisa ukun barnar da ake yi na irin wannan duka auren soyayyar da ake ambata ne ba ka gane manufa ta barnar da take faruwa a yanzu ba a barin iyaye su zabi mazajen yaran su suke da zabin kansu an ba su dama saboda ana tunanin kamar yanci aka ba su kamar yanda na faɗa halal ne mace ta zaɓi mijin da yake so take so to amma fa kaifan uba da asibai na shi ko kuma na ita wannan mata akwai buƙatar su duba su ga shin wannan mijin ya dace da ita kar a ɗauka wai dama ce da yanci aka bata ta yi gaban kanta a ce a ita take so ba kula da a'a dole ku tsaya kai da fata shin wa za ta aura sannan kuma wannan damar da aka ce shi uba ya je ya nema wa yarsa ko yana da damar da zai nema wa yarsa da na gari miji na gari ko kuma mijin da ya dace da ita in ka kula da aicin ana yin auren amma ba irin wannan kisa-kisan na kisa akwai batawa akwai rashin jituwa amma mace dai ta dauki wuka ta daba wa mijinta ko ta kashe mijinta wannan al'amari a wancan lokacin yakan dade zai faru ba.
Yau ma lokaci ya kwace mana sabili da haka za mu ja burki nan sai mako mai zuwa mu dora inda muka tsaya. Yanzu a madadin bakin namu barista Badiha Abdullahi Mu'az da Dr. Musa Abdullahi Sufi da kuma Malam Mustapha Muhammad Dandumi sai kuma wakilin namu Mahmud Ibrahim Kuri da ya bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da kuma Jumbe Hamza da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa.
Kai mata sune duniya sune dadin duniya mata sune duniya sune sarakan duniya komi dan su muke ashe
to madalla a gaida alheri. Yanzu kuma sai labarai a takaice.
Waɗansu ma'ahara da ake kyautata zaton 'yan jihadi ne sun kashe ƙauyawa goma a wani hari da suka kai a wani masallaci da ke yankin Talabiri farkon wannan makon. An kai harin ne ranar Litinin a ƙauyen Ambanko da ke kan magamar ƙasashen Nijar, Mali da kuma Burkina Faso. Wani mazaunin Tondwin ya tabbatar wa kamfanin dillancin labarai na Associated Press harin da kuma adadin waɗanda suka rasu. Tun farkon wannan shekara aka fara fuskantar karuwar harare waɗanda ake kyautata zaton 'yan yakin jihadi ne da ke kaiwa a kewayen yankin Bani Bangu da kuma garuruwa da ke yankin Talabiri. Wani mutum dauke da kwari da baka ya kashe mutane biyar kuma raunata waɗansu biyar jiya Laraba a kudu maso gabashin Norway bisa ga cewar 'yan sanda da suka kuma bayyana cewa an kama mutumin da ake kyautata zaton shine ya kai hare-haren. Kawo yanzu ba a san sababin harin da ya kai a wurare da dama a tsakiyar garin Kongbar ba. Shugaban Amurka Joe Biden ya gana a fadar White House jiya Laraba da kamfanonin dakon kaya ta jiragen ruwa da manyan kamfanonin sai da kayayyaki da kuma kungiyoyi domin sanar da matakan kawar da rikawuya da 'yan kasuwa ke fuskanta. Wani matakin da fadar White House take gani zai bunkasa zuwa kasuwa da Amurkawa ke kauli. Yau muna da sanarwa mai muhimmanci da za ta taimaka wajen kawo muku kayan da kuke saya a shago da sauri. A cewar Biden, yayin da yake sanar da matakan da za a ɗauka da nufin cimma burin saye-saye da Amurkawa ke da shi da kuma bunkasa karfin tattalin arziki da zai ba da damar saye-sayen.
To masu sauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi da misalin karfe 8 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, wato 7 kenan agogon GMT da Ghana, za ku jiyo sa abokan aikinmu daga jamhuriyar Nijar da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Alheri Grace Abdi da taya ni gabatarwa, sai kuma Jumbe Hamza da ya haɗa sautin, da ma injiniyanmu na yanzu, ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.